haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki, muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsin ranar Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin Ina za mu je na Hadiza Kyari, wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi rayuwar yara da matasa. Sai kuma mamacin shirin Ciwon Mace, shirin da ke haɗa kan mata su tattauna abin da ya shafi rayuwarsu ta yau da kullum. Za mu kuma ji abin da yake tsone maku masu saurare ido ta sakonnin da kuke aiko mana a wayar tarho. Amma kafin mu kai ga waɗannan duka, ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makili. Amurka tana ci gaba da kwashe sojojinta daga kasar Somalia biyo bayan umarnin shugaba Donald Trump a farkon wannan wata. A cewar ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon, jirgin ruwan sojin Amurka na USS Herschel yana gudanar da aiki a gabar tekun Somalia domin sake wa jami'an ma'aikatar tsaron Amurka wuri daga Somalia zuwa wasu wurare daban a Afirka ta Gabas. A cewar mai magana da yawon rundunar haɗin gwiwar Amurka da Afirka da ake kira AFRICOM, Kelly Cahalan tana faɗa wa muryar Amurka. Jirgin mai tsayin taku 800 da ke tsaye a tungar sojin ruwan Somalia ta Suda Bay zai taimaka wa ayyuka daban-daban na sojojin ruwa, kamar taimakon ayyuka na musamman da kuma taimakon aikin jin kai, a cewar sojin ruwan. Umarnin na Trump wani bangare ne na neman janye sojojin Amurka a wurare daban-daban a duniya, ciki har da Afghanistan da kuma Iraki, kafin ya fice daga shugabancin kasar a ranar 20 ga watan Janairu. An yi wa 'yan majalisar dokokin Amurka bayani akan gagarumin kutsen yanar gizo da ya yi tasiri akan cibiyoyin gwamnatin Amurka. Kana sashen masu zaman kansu sun yi kira ga kasar ta tashi tsaye. Kashedi da aka yi da bayanan da aka tattara na nuni da Rasha ce take wannan aikin. Bayanan daga 'yan Republican da Democrats ya fito ne daga kashedi da jami'an kula da tsaron yanar gizo na Amurka suka yi, cewa girman kutsen ya zarce abin da ake tunani, ya shafi shafukan manhajoji da dama tun daga akalla watan Maris na shekarar bara. Har yanzu ba iya gane girman halin kutsen da aka yi ba, amma muna sani da yana da matukar girma da ba a taba gani irinsa ba, inji shugaba mai riko na kwamitin tattara bayanan sirri a majalisar dattawa ɗan Republican Marco Rubio a wani saƙon Twitter a jiya Juma'a. Hanyar da aka yi amfani da ita wurin kai harin kutsen ya yi daidai da yadda Rasha take ayyukan yanar gizo, inji Rubio. Yana kashedi cewa tun da jami'ai sun tabbatar da inda kutsen ya fito, to wajibi ne Amurka ta maida martani kuma kada ya tsaya ga takunkumi kadai. A hali da ake ciki kuma, Amurka ta kara kamfanonin China da dama, ciki har da babban kamfanin kasar ta SMIC da kuma kamfanin kera jirage marasa matuka a cikin jerin kamfanonin da aka haramta kasuwanci da su, yayin da gwamnatin shugaba Donald Trump ke kara tankiya da China a makonnin karshe da suka rage mata tabar ofishi. Kamfanin dillancin labaran Reuters ne ya fara ba da labarin kara kamfanin SMIC da sauran kamfanonin da safiyar jiya Juma'a. Ana kallon wannan matakin a matsayin yunkurin Trump ɗin Republican na baya-bayan nan domin ya ci gaba da matakansa masu tsauri akan China a matsayin wani bangare na dadaddin rikicin kasuwanci da harkokin tattalin arziki tsakanin Washington da Beijing. Ma'aikatar harkokin kasuwancin Amurka ta ce matakin da aka ɗauka akan kamfanin China na SMIC zai dakatar da yunkurin Beijing na yin amfani da fasahohin fararen hula ga bukatar sojoji da kuma damuwa game da ayyuka tsakanin kamfanin SMIC da kamfanonin kera kayayyakin aikin sojin China. Wasu lauyoyi da dama da 'yan kasuwa sun bayyana shakkunsu akan tasirin matakin na jiya Juma'a akan kamfanin SMIC. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kakakin majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi ta karɓi allurar rigakafin COVID-19 a jiya Juma'a bayan da mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence ya karɓi rigakafin da safiyar jiya. Pelosi mai shekaru 80 ta karɓi allurar ne a lokacin da manema labarai ke kallo, yayin da majalisar dokoki da kotun koli ke halartar shirin ba da maganin da likita Brian Monahan ke yi. Monahan shi ne zai ba da maganin rigakafin ga manyan jami'an Amurka, kamar yadda jami'an sashen leƙen asiri suka shirya ci gaba da batun tunkaran annobar. Pence ya karɓi nashi allurar ce a fadar White House tare da uwar gidansa Karen da babban likitan tiyata na Amurka Jerome Adams. yace ya dade cikin hanzari yana neman ya karbi maganin rigakafin domin ya nuna wa Amurkawa cewa maganin ba shi da matsala kana yana da inganci. A ƙarshe, katangar da Pakistan za ta yi akan iyakarta da Afghanistan wata gagarumar nasara ce ga yunkurinta na inganta tsaron iyakar yammacin ƙasar, amma wasu masu fatauci a Pakistan sun nuna damuwa cewa aikin zai addabi harkokin rayuwar jama'a ta hanyar kawo tsaiko ga fataucin shekaru aru-aru. Ma'aikatar sojin Pakistan ta faɗa a farkon watan Disamba cewa za ta kange iyakarta mai tsawon kilomita 2,600 a cikin 'yan watanni masu zuwa, wanda Afghanistan ke kira hanyar Durand ko kuma Durand Line. Ministan harkokin wajen ƙasar Shah Mahmud Qureshi ya faɗa wa manema labarai a makon da ya gabata cewa katangar za ta hana masu shiga ƙasar taɓa raunin hanya, kana za ta takaita ayyukan 'yan ta'adda.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Yanzu kuma ga Hadiza Kyari da shirin Ina za mu je.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin Ina za mu je matasa. Wanda ni Hadiza Kyari ke gabatarwa. Namu na wannan makon za mu yi dubi ne akan muhimmancin ilimin jima'i ga yara a wannan zamani da aka samu cigaba sosai, kuma ake samun bayanan iji daban-daban da suka shafi jima'i. Koyar da yara ilimin jima'i na da matuƙar muhimmanci don kare su daga faɗawa halin da na sani. A lokuta da dama akan samu iyaye da ba sa bai wa 'yansu lokaci har su tattauna ma da su balle ma su ba su irin wannan ilimi kan hanyoyin kare kansu, wanda hakan kan kai da yara ga hatsari har ya kai ga cin zarafinsu. Sai ku biyo mu domin jin ƙarin bayani. A kashi na farko na shirin namu na yau, kimiyyar mu Shamsiyya Hamza Ibrahim ta haɗa mana zaure da wasu mata ƙwararru, iyaye, malaman addini, kuma yara su kansu don ta tattaba kansu game da wannan batun. Shamsiyya, bismillah.
Malama Aisha Usain, jami'ar sanin halayyar dan adam ce da ke aiki karkashin kungiyar Sunshine Series Mind Wellness, ta yi mana shimfiɗa akan wannan batu.
Ilimin jima'i na da matuƙar muhimmanci. Da zarar yara suka fara wayo ko suka fara girma, ya kamata a koya musu ilimin jima'i domin a tabbatar da cewa sun samu ilimin daga majiya mai tushe. Da yara sun fara wayo, yawancin ilimin da suke samu daga wurin sa'o'insu ne ko kuma kafofin watsa labarai irin su yanar gizo-gizo, wato internet, da waƙoƙi da fina-finai a television, kuma ba a da tabbacin ingancin ilimin da za su samu. Saboda haka, tun wuri ya kamata a koya ma yara ilimin jima'i ta hanyar da ake iya tabbatar da ingancin ilimin da za su samu.
To shin wake da halakin koyar da yaro ilimin jima'i, iyaye ne ko malamai a makarantu? Bari mu suma da jin ta bakin Hajiya Sadiya Tahir a matsayinta na uwa.
A zamani na yanzu ba a makaranta ake koyawa yaro tarbiya ba, ko kuma in ce wani lamari na jikin da. Mu iyaye daga gida mu ne ya kamata mu fara koyawa ƴaƴanmu duk wannan, ba a makaranta ba, ba kuma a society ba. Kamar yanzu kina da yaro ko kuma in ce gaba ɗaya mace da namiji, duk yanzu zamani ya canja, dukansu suna buƙatar a sa ido. Ke zaki gaya masa lokacin da jikin shi zai fara canjawa? Din da yanzu zamani ya canja, mace yanzu zaka ga daga shekara 9 mace take fara al'ada. To kafin wannan lokaci ya zo, ya kamata ke uwa sai ki gaya mata menene ya kamata ta yi har idan wannan lokaci ya zo. Ga yanda za ta yi ta gyara jikin idan ya zo. Idan ya zo kuma ga wanda ya kamata ki zo ki fadawa ki mahaifiya, ita ce ya kamata ta fara sanya ga abin da yake tattare da ki, kuma ga tsaftan da ya kamata ki. Sannan kuma daga zaran kin fara gani wannan abin, kar ki yadda, ba ma sai kin fara gani ba, wani namiji ya zo ya dinga taba ki, yana taba hannayenki ko kuma yana daura ki a cinya, idan wannan yana faruwa ga abin da zai faru. Haka zalika namiji, idan ka ga wani ana maka abu kaza, ana wani na taba ka ko wata tana faɗin wannan, karka ya dawo da wannan ka zo ka faɗa.
Binta Zurmi da ke rayuwa a ƙasar Turai, wata kuma ke da ƴa ɗan kimanin shekara 9, ta yi mana ƙari da haka.
Zaki ga iyayenmu a lokuta da dama, ma iyaye mata sukan bayyarinya ko da karama ce yau wannan kawu ya zo ta ruga ta je ta hau kan cinyan shi gobe wancan ya zo ta hau kan cinyan shi baka san wani illa hakan ke yi ba a hakan akan samu waɗanda suke bata yara amma idan tun da farko ka nuna ma yarinyanka ko yaranka cewa ya san cewa nan idan aka taba ki wannan bai kamata ba sai kiga yaro ya taso ya san cewa nan bai kamata a taba mishi nan ba kuma idan an taba iyaye ya kamata ka ja danka a jiki shine zai sa yaranka ko da irin wani abin ya kasance yaro zai iya bude baki ya gaya maka sai ga yana da matukar muhimmanci tun yaro yana dan karami a nuna mishi ya san ma jikin shi tukunna koda an zo ana cin zarafin shi ya san cewa a wannan tabin da aka yi mishi an taba inda bai kamata ba
to bari na dawo gurin ki malama Fatima shin iyaye ne ya kamata su koyar da ƴaƴansu sanin cewa akwai wani sassa na jiki da ya kamata su maida hankali akai ko an taba su bai kamata ba kuma a wanda shekara ya kamata a koyar da yaro
kaman kannin nan da muke tsince kanmu ne a ciki yanzu sai kaga yaro da zaka gani zaki ga yara ko sai an kai wasu shekaru 10 kafin a ce ko ta balaga ko mene yanzu za su tsinta musamman ƴaƴa mata sai ki gani daga shekara 8 kaga sun fara kamun samun sun fara ganin jinin al'adansu me yake nufi ta balaga haƙi ne ma ga iyaye musamman uwa ya zama ta san irin wannan lokutan da duk halin da ƴaƴanta suke ciki ki fara sanin musu yaya rayuwa take dan rayuwan kamun tana canjawa ne shekara tun ban san komai ba za su ringa ganewa yaya za su dinga tsintan kansu akai dole sai ta zama tana kusa da su tana sanin irin yanayin da suke canjawa a jikin su komai tana fahimtar da su akai
to ban sauraro abinda lokaci ba mu dama kenan a wannan makon amma idan Allah ya kai makon gobe kasance da shirin ina za mu ji matasa dan jin ci gaban wannan shirin Yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma wakiliyarmu Shamsiya Hamza Ibrahim da Salaman Abu da ya haɗa mana sauti ni Hadiza Kyali ke cewa mu kasance lafiya ma assalamu
tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Aisha Ma'azu da maimaitin shirin ƴa mace.
Assalamu alaikum sauraro. Barka da murci yau kuma barka da kasancewa da shirin ciwon ƴa mace tare da ni Aisha Ma'azu. Idan ana biye da shirin ciwon ƴa mace a makon jiya mun kawo muku tattaunawar da muke yi da mahaifin wata iya da aka ci zarafinta da kuma shugabar wata kungiya da ke Kaduna mai suna Arida Foundation wacce take baiwa mutanen da aka ci zarafinsu ɗauki na gaggawa to a yau za mu dora daga inda muka tsaya
wani lokaci da ka gane cewa an maka fyaɗe
sai na gane cewa an maka fyaɗe shi ne ta dawo aiki ta kwanta a kasa ta buɗe jikinta na shan suka shi ne mata sai suka gani sai suka sanar da mu cewa wannan ne ga ainihin halin da take ciki tana yawan hoda sun suna faɗawa an samu sauki shi daga nan an fara bincikanta ɗaya daga cikin yayin mu ne da ke wallace ko ta faɗa mishi abin da ke faruwa ko ya mata duka sai ta fara mishi bayani akan abin da ke faruwa da ita
Ya ra bi barumu ji yaya wannan al'amari ya kasance da farko ya kuskure suka same ki har ya zuwa wannan gaskiya face ne wannan yarinya da mutum biyar suka mata fyaɗe wanda an kama hudu guda ɗaya ba ya gudu an ce yana kan diddamin aika kuma yau ba a gan shi ba sun kawo ƙara ne a ofishinmu da ke nan gadan gayan a Igabi local government a Kaduna Nigeria wanda kungiyarmu tana mai da hankali akan ƙauyaku ta inda kowane ƙauye muna da office da volunteers an kawo karan wannan case na yarinya ofishin mu, amma a wanda suke yi na sirri a rarrafe ba a so a sani, inda shi ganin mahaifinta yazo ya kawo kara ofishin mu, kuma shi chairman na wannan gadangayen community din ya kai wurin yan sanda na outpost. To daga nan aka yi transferring din mu zuwa Rigatukun division, kuma Rigatukun division suka yi binciken sa na farko preliminary investigation, inda aka yi transfer din mu zuwa state CID da yake headquarter nan cikin garin Kaduna, inda aka kwashi kusan kwanaki 19 ana yawo ana kai kawo domin ganin cewa an tabbatar da aikata wannan laifi da ake zargin su da shi, kuma dukkan su hudu sun amsa cewa sun yi aikata fyaɗe ba ɗaya ba, ba biyu ba, ba uku ba, ga wannan yarinya karama a shekara 9-10.
To Malam Ibrahim, menene labarin diyarka?
Yanda shine akwai kanon mahaifiyanta ta aure, tana ziyartar zuwa gidanta. Lokacin da ta je gidanta, ita kanon maman nata ta je makaranta, shine anan mijinta ya amfani da imti fyaɗe a ɗakinta, kuma bayan ya yi sai ya ba yayan shi labari, shi ma yayan shi ya yi da ita. Still kuma again shi aka kira kanon su domin shi yana dan aiki na sa kai haka, a sanar da shi, ya kira su ya musu faɗa, shi ma shi ma kuma ya ƙara yi da ita shi ma kan.
Bayan bayanan mahaifin yarinyar, yaya aka tabbatar da faruwar wannan aika-aikar?
Medical report ya nuna daga asibitin gwamnati cewa an ji ma yarinyar nan ciwo ba zama babu ruwa ba, kuma ta ma sami infection, wanda sai da aka kwashi sama da wata 2 ana kai ta asibitin jaji domin samun magani infection din da yake damunta, domin har ta fara dan wari haka in ka zauna kusa da ita, kuma tana jin zafi sai ta susa ga kaikayi, wanda mun yi mata HIV test yanzu, kuma bayan wata 3 za a koma ƙara yin dan a tabbatar da babu wani babban lalura fiye da wanda ta samu a baya. Bayan wannan kuma sai aka gabatar da mu a magistrate court, wanda na dade ina fada shi magistrate court garamin kotu ne wanda yake tabbatar mata mai laifi laifin da ya aikata a kai shi gidan kasu, har tsawon lokacin da yan sanda za su kammala kundin binciken su wanda suka faro tun daga outpost of divisional level headquarters, sai a hada bincike cile za su kai ma hukumar ma'aikatar shari'a wata ministry of justice a DPP department of public prosecution, su ne su kuma su karanta wannan bincike da sanda suka yi, su duba shi da kyau, sannan su bada shawara wacce kotu za a kai wannan masu laifin. In aka kai sannan a fara shari'a, to har yau ba a fara wannan shari'an ba.
Wato da farko da al'amarin ya faru ya kai ga kunnan ku, sai aka ce to ai a rurrufa a tunda na gida ne.
Na'am, eh gaskiya.
Kuma dukkanin mutanen da suka yi wannan a kawunanta ne.
A shi ɗaya ne kawunanta, su kuma sauran yayin shi, shi ɗaya ne aure da kanon mahaifiyanta, su kuma sauran yayin shi.
To wani irin mataki hukumomi na gwamnati suka dauka, kama daga na shari'a na jami'an tsaro da kuma masu kulawa da al'amuran da suka shafi yara da mata a jihar?
A gaskiya matakin da suka dauka shine, gaskiya mu iyayen yarinya gaskiya ba mu da karfin da zamu iya daukan dawainiyanta, dan gaskiya mu har mun suma mu jinji, amma da ikon Allah Hajiya Rabsal Ibrahim ta shigo ciki abin sundun, ta dinga amfani da kudin ta har zuwa state CID, kuma har yanzu sanan a hannun jami'an tsaro ba su kai sabata ba zuwa.
To me ya kamata ayi?
Abin da ya kamata ayi, gwamnati ta dinga budget akan abin da ya shafi fyaɗe. Yanda ake budget akan lafiya manoma harkan corona, ita ma wannan fyaɗen ta zama annoba. Ya kamata a fitar da wani tsari wanda za a sauƙaƙa ma hatta su yan sanda, kuma moto ce ko wani local government ya zama an ware wanda za a dinga kai komo, koko daga cikin kuɗin al'umma na haraji da ake tarawa. Ya zama kowanne local government suna duba division kwaya nawa ne a ƙarƙashin su. Shi harkan fyaɗen nan idan an kawo, ya kamata a dinga ba yan sanda mai da za su dinga kai komo gurin tabbatar da bincike da kama masu laifi. Wani lokaci in an yi sai ka ga ba a kama ba, sai kun yi ta dawowa kuna cewa an ganshi anan an ganshi anan, to hanyoyin da za su bi tunda ba albashin su suma za su cire su yi wannan ayyukan ba, ya kamata ya zama gwamnati ta samu musu asibitocin nan waɗanda ba salama center ba, 4,000 ba karamin kuɗi bane a gurin ba kauye, saboda zai iya siyan takin gona da shi, a ce to an mai aka fyaɗe ka bada wannan 4,000 a mai aka waje, wanda ya mai aka fyaɗe kana jin haushi shi ka biya kuɗi shi ma a mai gwaji, kamar ƴakka ka biya wanda ya mai, in su biyan ne duk sai ka biya ma mutum 5 an gwada su, sannan a gwada ƴakka kai da aka mai ƴakka fyaɗe, wai haka doka ta ce. To irin waɗannan abubuwan yana sa mutum ya ce ba ni da shi na yafi.
Wani irin jan hankali za ka yi wa iyaye a matsayinka na wanda hakan ya faru da ƴassa?
Gaskiya mu rage barin ƴaƴan mu suna tafiya a wurare wanda bai kamata ba su kadai, don wannan abubuwan shine ce kusurin wannan matsala da ke faruwa da yaran mu. Sannan kuma magana talace-talace da ake samu yara gaskiya shi a bari don bai da amfani ga baki daya. Sannan kuma maganar makaranta, ya kamata iyaye su lura da makarantun yaran su, su dan tura yara a makaranta su makaranta ko ba tare suna bibiya ba, su samu ya samu mai hankali a gida da yan karin ya zuwa makaranta lokacin tashin su yayi asalin sai in akwai mai hankali a gida ya je darasu zuwa gida.
Daga cikin waɗanda suka shiga hannu waɗanda suka aika tafiya ɗin, wasu irin bayanai suke ba ku na dalilan da ke son su aikata wannan aika?
Na ji daɗin wannan tambayan saboda duk sanda aka kama mai laifi muka je gurin 'yan sanda ko civil defense muka sa a fito mana da wanda suka yi laifin, bayan an kamo su nukan tambaye su ce dan Allah me yasa kai fyaɗe, wani ya ce shirin shedan, wani kuma kila boka ne ya bashi sa'a, wani kuma zai ce miki sha'awa ne, akwai guda ɗaya da ya taba ce min kwaya ne, in sun sha kwaya sai su ga karamar yarinya ta zama babba, wani ma ya ce shi sai ga yarinyar ta fi ni girma shekaran ta ɗaya da rabi, ya ce wallahi tana kwance tana bacci mamanta ta tafi islamiya, shi kuma yana shigowa gidan ya ga yara ne zalla akan kujeran maman ya mata sai da aka mata sojiri hudu a jikinta, har yanzu tafiyan ta ba daidai bane. Akwai maganan tsafi, akwai kuma wanda suke kawai sha'awa ne suke da shi na hauka, wanda muna zuwa a gwada su babu wanda hayo muka samu mai tabin gwagwalwa, akuya baya bin akuya jarirai, amma sai kaga dan adam ya je gurin yarinya yar wata shida mayar mata da pampers, wannan wani irin bala'i ne, sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
To ke gani za a magance wannan matsala?
Hanyar magance wannan matsalin shine iyaye su kula da amanonin da aka basu, musamman ma sa yara tallace-tallace da kuma tura yara domin a kula miki da su, koko yara suna wasa ki ce su fita ba kya san ganin su, koko a kanin baba makauci, saboda fyaɗen nan fa ba obe cika durowa daga sama haka kawai ba a san shi ba yayi, shi wanda aka yarje ma aka aminta da shi.
Me kake gani ya kamata gwamnati ta yi domin ganin cewa an shawo kan wannan matsala, banda gwamnati akwai kuma malaman addini da kuma al'umma?
Rawan da za su iya takawa musamman malamai shine wurin jawo hankalin mutane, musamman duk wanda wannan abin ya faru da shi ba daidai bane a ce za a boye ko a ce za a rufe ba, ko da wannan abin bai shiruwa a ce wani ya zo can da banye ya kata wannan aikin, sai dan gida ko kuma wanda aka yarda da shi a gida, dan haka duk wanda wannan abin faru da shi ya kamata a fito a bayyana shi duniya ta sani, saboda gobe ma wannan da ke shirin zai yi zai tsoron yi ganin ga wannan ya san duran
wace irin kunci ka kake fata a dauka?
Hukuncin kenan kamar yadda gwamnati ta Kaduna ta yanke hukuncin na zuwa da wannan kungi na da naga, kuma fatan dukkan zan kamar za ta buta hakkin da kuma suma masa kuma su ji abin da suke dafa.
To mi sauraro, anan za mu dasa aya a cikin wannan shiri namu na ciwon kiyamaci a wannan mako, sai kuma makon gobe idan Allah ne kowa mai komai ya ba mu iko mu sake dawowa da wani sabon maudu'in. Yanzu a madadin lokacin ma'aikacin sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma bakin namu da kuka ji muryoyinsu, sai Jimmy Weathers Russian, ni Aisha Mu'azu nake cewa a kasance lafiya. Masala.
Rahoton mu na musamman a wannan makon.
Gana ta gaskiya a Najeriya sha'anin tsaro ya tabarbare fiye da duk yadda kake zato, ga kuma hujjoji bayyananno. Cikin mako guda kacal sai da aka tara hanyar Kaduna zuwa Abuja har sau hudu, kuma kowane lokaci sai kaga ta ritsa da wani ya rasa ransa ko kuma an yi cikin daji da wasu. An sace dalibai na Jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria su tara sai da suka yi kusan sati biyu kana iyayensu suka dan tattara abin da ya samu suka biya diya aka sako su. A dai wannan daren da aka sace waɗancan ɗalibai na jami'a, an sace wasu su tara, amma su Allah ya karfa a garinsu nono, jami'an tsaro sun ruga sun bi su a guje a kan kari, aka je aka ceto waɗancan mutane. Yankin arewa maso yamma da ya haɗa da Katsina, Zamfara, Sokoto da Kebbi, labarin da ke bakunan jama'a shine yan bindiga sun kai hari can, sun tada wancan kauye, sun kashe wannan, sun kashe wancan. A baya-bayan nan, kai in ce muku daren Juma'an nan da ta gabata, shekaran jiya kenan, yan makarantar sakandaren kimiyya da ke garin Kankara aka sace su, aka kada su cikin daji tamkar dabbobi, haka suka yi ta tafiya cikin dare, suka kwana biyu da wuni suna tafiya. jiya. Allah ya tsira da wannan yaron da za ku ji hirar mu da shi.
Sunana Usama Aminu Mali Sankara.
Na'am. Kai dan aji nawa ne a makarantar?
Ni dan aji biyar ne.
Wato su gaje ko Allah ya san. Wai bayan da kuka fito prep. Da suka fara wannan harba-harba a lokacin ne suka kada ku kuka yi daji da su.
Ne bayan mun zo mun dawo daga United States muna zaune a cikin hostel. Wasu sun fara cin abinci su kuma sun da hira su fara za su yi wanki. To a wannan lokacin muka fara da amara wannan harba-harba. Bayan an yi harba-harban kayan su kai da shigo a makarantar hira muka yi da mun fito waje daga cikin houses. Kana hai kuma aka ce mu koma ciki. Mun koma mun kurle ko'ina. Sai aka riga ce wani aika sun yi sun shigo cikin makarantar. Sai muka yi daga cikin makarantar bayan mun yi daga cikin house din. Kowa ruga mun ruga har mun haura katanga. Sai aka riga ce wani mu dawo. Mun ɗauka 'yan sanda ne ko sojoji wanda za su taimaka mana. Sai bayan mun daddawo an tattara mu wuri guda. Suna yi fara yin magana ya muka ji 'yan Fulani ne. Suna magana ne da Hausa kuma kayan sojoji ne wasu sanye da kayan sojoji su kuma fasinan ne kayan gida suka zagaye mu.
Sai suka kaɗa ku cewa ku fita kawai.
Eh suka kaɗo mu ta bakin gate lokacin da za mu fita da ta gate sai muka idda wani an halbe shi ina ta dan sanda ne aka halbe wanda aka halbe din nan ina nan kwanci muka raba shi ta gehe muka fita duk gasan nan sun sa layi har bakin gate din su yan bindiga din. Ni idan mun ɗauka gari za su watsa mu ashe daji za su yi da mu. Suka yi hanyar zango da mu wannan project ta yi zango suka damu suka ce ni ta tahiya kawai. Wasu gaban mu wasu gehen mu wasu bayan mu haka suka zagaye mu muna ta tafiya. Bayan mun yi tahiya mun yi nisa saman project nan. Sai suka yanki daji kuma suka ci gaba da tafiya din. Mun san inda mu kai mu.
Kuka yi ta tafiya cikin daji?
Eh bayan mun yi nisa cikin dajin nan mun sha tafiya mun dukkan muna tafiya. Sai muka ji kawai muka ta an fara zazzaunawa. Sai aka ce mu zazzauna da muka daga kan mu sama yin gaba shina ne jiyar da yawa. Sun riga sun yi fashin duk sun kai da mashinan mutane ne a kan mashin sun biyo. Sun yi tunanin yan makarantar ba su da yawa ne sai su dora mu a mashin. Duk su loda mu a mashin. Sai su ga mashinan ba su iya ɗaukan mu. Sai suka ce kawai a kaɗa mu ta ƙasa. Sai su gaba da tafiya. Da wannan wuraren.
Ya tafiyar ta kasance.
To daga nan dama sai muka ga wasu mutum za su kai shida ko bakwai waɗanda ba ƴan makaranta ba manyan mutane. An sako su cikin mu. To bayan an sako su cikin mu sai muka ji da yana waya yana cewa mu zaga wasu nan mun kama a sake su ko a halbe su. To sai ogan ya ce a sake su tafi kawai. Mu tun da gurin mu suka zo a sake su kawai su tafi. Sai wasu suna cewa a bari ta za a jali su kawai a halbe su. Sai suka ce wani ya ce a tun da ogaga yanda ya ce kawai a jali su tafi. Sai aka bar su suka taimu kuma aka kaɗa mu cikin daji suka yi ta tafiya.
Sani Sha'ib Malafashi murya Amurka daga Katsina a Najeriya. Masu saurare
da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. Sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makili, wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Najeriya, Nijar da Kamaru karfe 3 agogon Ghana. Sai kuma shirin amsoshin tambayoyinku na Ibrahim Ka'almasi Garba da zai zo muku a shirin yamma. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da ya hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wani lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.